العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا في دعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. barkan mu da saduwa a wannan yammaci na Asabar wanda ya dace da uku ga watan shida a shekara ta 2000 miladiya, da ci gaba da karatun littafin mu mai albarka Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Wannan kuma shine darasi na 83. Kuma idan ba manta ba, tun jiya mun shiga cikin kitabun nikahi. A kitabun nikahi da muka shiga daga jiya, hadisin da muka karanta sun ba mu haske dangane da falalar shi aure din da shar'antuwarsa a musulunci. Da kuma cewa babu na uku ga dukkan mutumin da ya isa aure, ko dai ya zanto yana da halin yi ya yi, ko baya da halin yi ya yi azumi, ko dai a samu yana da iyali, ko a samu yana azumi, ko ba haka ba. Sannan mun karanta kuma a cikin jiya din yanayin matar da ya kamata mutum ya aura. Na farko ya zanto cewa mace ce mai addini, sannan kuma ya zanto dangin gidansu suna haihuwa, sannan ya zanto cewa mai halaye ce na gari da sauran al'amura da muka yi bayani, da kuma abin da za a faɗa wa mutum dan ayi nuna masa murna da farin cikin cewa ya yi aure, da yanayin yadda yake daura aure din, sannan kuma da hukuncin wato mutum ya kallaci matar da yake so ya aura, sannan da kuma hukuncin mutum sama da daya su yi tarayya wajen neman auren mace daya, yaushe ne za su yi tarayya da juna, yaushe ne kuma wato zai zama haramun su yi tarayya da juna. Duk wannan mun karanta a jiya. Hadisin da za mu tashi a kan sai in sha Allah hadisin Sa'al ibn Sa'd al-Sa'i. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصعد النظر فيها وثوبه ثم طأطع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها قال فهل عندك من شيء فقال لا والله يا رسول الله فقال اذهب الى اهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انظر ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا ازاري قال فهل ما له رداء فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي به فلما جاء قال ماذا معك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها فقال تقرأهن عن ظهر قلبك قال نعم قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن متفق عليه واللفظ لمسلم. وانا حديثي انكرتوكي دقى سهل ابن سعد الساعدي الله تقال الدابري ابن سهل كتيوة جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتمشي تازور من ذن الله إلى دأمنتم الله سبت دليل أكي فتا وتمشي باتارد بيان سونة با باتارد بيان أوان أجي تكبا تكم أجوز وماتا تكم بزوراتي بدرواتي بيدي ونم بيان با دم باشي أجي بكاتا با أبين داجي سوء أتني كسن شوى تمشي قولا بمسن سونة با تازور من ذن الله فقالت تتي يا رسول الله يا مزدان الله تكي اللي بيك نم باتا تيوالك يا محمد تيسي سيدي يا رسول الله كو يا نبي الله كو يا أبا القاسم كيني كلمو ميني جرم ماوا بس هبكي انفاني رسول وجن كرم منظور صلى الله عليه وسلم yawanci in ka ce ya Muhammad to daga irin waɗanda suke mazauna karkara ne suna nesa da inda Qur'ani ke sauka, don haka ladabi bai ratsa maganganunsu da ayyukansu. Sai da shi ya manzan Allah, jitu ahabu laka nafsi, na zo don in baka kyautar kaina, na zo don in baka kyautar kaina. Fa nazara ilaiha rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai manzan Allah ya zura mata ido ya kalle ta. Fasa'ada an-nazara fiha, ya daga idansa wato ya kalle ta daga sama har kasa. Wa tabawwa, kuma ya yi aikin ganinsa, ma'ana ya kallace su da kyau sosai don ya ga shin tana da siffofin da ya kamata ya ansa tayin, ko ba ta da wannan siffofi don ya ba ta. Wannan cewa ta adan nazara wa sawwabahu shi ne babban abinda malamai ke gama wuta da shi, a ce kenan ya halatta matar da kake son ka aure ta ka kallace ta, ko da kallo na ƴar ka kore mata ka kura mata ido. Dan manzon Allah, ta adan nazara fiha wa sawwabahu, idan an ce at-tas'ib shi ne ya fara kallanta daga sama daga kasa, haka har sama shi ne sa'ada. Sawwabahu kuma da ya kuma tsaya ba wai haka kawai ya kalla bai kawar da kai. Sawwabahu, ya yi saisinta da idansa sallallahu alaihi wa sallam, domin ya nuna halalci ga mutumin da ke son ya aure mace. Thumma fa'ata rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ra'sa, sannan sai manzo Allah sun kai da kansa kasa ya shugo. Falamma ra'at al-mar'atu annahu lam yaqdi fiha shay'an, yayin da wannan mata ta ga manzon Allah bai zartar da komai game da ita ba, jalasa sai ta zauna. Ta ga manzon Allah ya kalle ta bai ce komai ba, ki ko a'a, sai ta ga bari ta bashi dama kila shawara yake bukatar yankewa, ya san da kai kasa yana tunani, sai ta zauna. Ba za dai ta kuma sai ta ji bayani daga bakinsa. Fa qama rajulun min ashabihi, sai wani mutum cikin sahabban manzon Allah ya tashi. Faƙala, sai ce, ya Rasulallah, in lam takun laka biha hajatun, yace idan baka da bukata game da wannan baiwar Allah, fa zawwijniha, aura min ita ni ina da bukata. Ƙala, sai manzon Allah ce, fa hal indaka min shay, kana da wani abu da zaka bayar a matsayin sadaki? Faƙala, la wallahi ya Rasulallah, yace wallahi ba ni da komai. Faƙala manzon Allah, ce idhhab ila ahli, je ka gidanku ka binciko cikin dangi cikin yayi cikin kalle, kai ma ka bincika ban kadan tabar ma da karkashin kulo ko a kuma tsohuwar ajiya, je ka bincika banzur hal tajri shay'a, je ka duba ka ko zaka ga wani abu ko zaka samu wani abu. Fa zahaba, sai ta je tafi gida. Thumma raja'a, sannan ya dawo. Fa qala, yace la wallahi ma wajadtu shay'a, sai wallahi manzo Allah ba samu komai ba a gida. Fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai manzon Allah tsira da abincin Allah tabbata gare shi, yace unzur walau khataman min hadid, je ka bincika mana ko da zinari na bakin karfe, ko da zinari na karfe ba na azurfa ba fa, ba na wato zobe kai, ko da zobe na karfe ba fa na azurfa ba, ba na zinariya ba, zobe na karfe, kaga mai karshen karancin daraja kenan. Je ka bincika ko da baka da komai sai shi, ka kawo a daura muku a wuri a matsayin shi ne sadaki. Fa zahaba, sai tashi zai gida zai bincika. Thumma raja, sannan ya dawo. Fa qala, la wallahi ya rasulullah wala khataman bin hadi, sai wallahi ya manzan Allah ko da zobe na karfi din ma babu a gida. Walakin hadha izar, sai amma wannan izar ina ne, kwarjalle na ne, zani na da nake tsorawa ku, wannan kai shine mallaka ta abinda nake da shi, ya nuna shi ga shi na daura a cikin sa. Qala sahal, sahal bin sa'ad marwajin hadisin yace ma da huri da'uni, yace izar din magani ce ko rida'i ba ka'ida, idan an samu izar za a samu rida, dan izar shi ake daurawa a kogo, rida shi ake yakawa a kan mai kafadu, to shi ko na yakawa a kan kafadu ba mu sai ku daɗe na kogo. Sahal ki kara mana bayani, yace ma da huri da, wato karshe dai kenan wannan maganar sahal kenan. Amma abu na gaba kuma maganar shi wannan mutum ne da yake haza izari, wannan fa gashi izati na ne. Fala hadisuhu, za a raba biyu, in ba ta rabi a matsayin shi ne sadaki. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai manzo Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi, yace ma tasna'u bi izarik, me za ta yi da izatinka, illa jistahu lam yakun alaiha min shay, yayin da zaka daura ita ba abin da zai ragowa wanda zaka amfana da shi a gida. Wa illa bi fatu, in kuma ita ce ta daura, lam yakun alayka min hutai, kai kuma baka da abin da zai saura wanda zaka sa a jikinka. Ma'ana dole dai a barwa daya daga ciki, in ka bata gaba daya to kai me zaka daura, in kuma ta yana jikinka ita kuma baka amfana da kwayoyi wake nan na surai. Tajalasar rajul, wannan bawan Allah da ya ga dai babu yadda al'amura sun cije sai ya zauna ya haƙuri shi ba. Izra me za a yi hatta ya kadai Allah amuran kana mahula, hatta idza fala majlisuhu, har sai da zamansa ya daɗe ya ga dai shiru ba a ce komai ba, kama sai ya tashi zai tafi. Fara'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, sai manzon Allah tsira da mutum Allah tabbata ya shigare shi ya hango wannan mutum muwalliyan yana mai juya baya zai fa amara bi, sai ta kirawo shi fa du'iya bihi, sai aka kirawo shi aka zure shi. Falamma da yayin da ya zo kala, sai manzon Allah sai ma za ma aka min alquran, me ke tare da kai na alqurani mai girma, ka haddace wani abu, ka kiyaye wani abu na alqurani? Kala sai wannan bawan Allah sai mai suratu kaza wa suratu kaza, yace eh na haddace sura kaza da sura kaza, ya ambaci wadansu surori da ya san ya haddace cikin alqurani mai girma. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kala na'am, ya ce eh, azuma sai manzon addada haya ya kirga wannan surori, addada haya ya kirga adadin surorin da ya haddace. Fa kala sai manzon Allah ce taqra'uhunna an zahari kalbi, zaka iya karanta su da ka ba tare da ka duba takarda ba? Kala na'am, ya ce eh, zai iya karantawa. Kala sai manzon Allah ce izhab faqad mallaktukaha bima ma'aka min alquran, je ka na aura maka ita da abin da yake tare da kai na alqur'ani mai girma. Abin nufi wannan abin da ka haddace na alqur'ani, ka sanar da ita wani abu cikinsa, idan ta iya to shine sadaki. An gane ku? Wannan hadisi muttafaqun alai, Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito, wallahu li Muslim, sai da lafazin da kenan na Imam Muslim ne. Malam ya sa lamba a kasa. Qala ibn al-Munzir, Ibn al-Munzir ya faɗa yace fihi raddun ala man za'ama anna aqall al-mahri 10 dirham. A cikin wannan hadisi akwai mayar da martani kan wanda yake riya cewa mafi karancin abinda ake sadaki da shi shine wato a dirhami 10, kar yayi kasa dirhami 10. Dan wannan hadisin ya nuna ga an yi sadaki da abinda bai kai dirhami 10 ba. Eh, ina ya nuna haka da manzo Allah ya je walau khataman min hadith. Khataman min hadith din nan wato zoben karfe bai kai dirhami 10 ba. An gane ku? Wato kenan ana yin sadaki da abin da bai ma kai dirhami 10 ba. Mai ra'ayin cewa ba a yin sadaki sai ya kai dirhami 10 zuwa abin da ya sama shine Imam Abu Hanifa. To Ibn al-Qayyim wato Ibn al-Mundhir cewa wannan hadisi an masarrafi, wa kaza man qala rubu dinar, haka hadisin na raddi mai da matani ga wanda yake riya cewa ba a yin sadaki sai ga abin da yake rubu dinari, li'anna khataman min hadid, domin shi zobe na karfe la yusawi zalika, baya daidai da dirhamin din dirami 20 dirami 10 ko rubu dinar. Wal wahibatu, malan ya gawo magana kenan anan gurin, ma'ana wanda ko suka ce ba a yin sadaki sai ya kai rubu dinari shine mazhabin Imam Malik ibn Anas, amma dama shi mazhabin Imam Ahmad bin Hanbal da mazhabin Imam Shafi'i suka ce duk abin da aka yi ittifaki tsakanin miji da mata cewa wannan shine sadakin ta shikenan, ko da bai kai rubu dinari ba, ko da bai kai asasu dirami ba, abin da ake so a samu wani abu mai kima. Yan zahiriya masu huta gona da iri suka yi, suka ce inda zai da kwayar sha'ir ko alkama ya ce wannan shine sadakin ta, sai naji na gani to sai a daura aure ne. Wannan ya zama ya abin nan da yawa, don inda wannan ne ai da ba wanda zai gagara ya aure kenan, ko ba haka ba? Don da maza Allah ta jika kawo kudin kwayar sha'ir, ina fata an fahimta. To dai duk da ba a yi masa iyaka ba ta fuskar karancin adadi, amma dai ana son abin da za a bari zato yana da kima. Kowa ko ya san kwayar wake daya ko alkama daya ko sha'ir daya ba wani abu ne mai kima, kuma wani abu ne wanda yake yana karkashin ko ikon kowane mutum zai iya bayar da shi. Amma ka'idar sadaki wanda iya yi wani baya iya yi, tunda hadisin Abdullahi dan Mas'ud, wanda ya sami iko ya yi kaza, wanda kuma ya kasa fa ya yi azumi, a ce akwai abin da za a iya kasawa kenan. Duk da shari'a ba ta ba shi wani adadi na cewa sai ya kai kaza ba, to amma ya zanto abu ne mai kima, ya zanto abu ne mai daraja. Ina fatan kun fahimta. To shi ne kita wal wahibatu, wannan mata da ta bayar da kanta kyauta ga manzon Allah, iya khawlatu bintu hakim, ita ce khawla bintu hakim, au ummu shariq, ko kuma ummu shariq. Wa kad zakara al-hafiz fil fath fi tafsir turji man tasha عدة من الواهبات أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم. حافظ ابن حجر الأسقلاني يا فتاتك اللتاف فتح الباري كركس التفسير فتن الله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي لك من تشاء يا فتعدة ون عدد من الواهبات أنفسهن لكن ما تنسك يتكتك يسكر وجم من ذا الله تكباية كنسو للنبي صلى الله عليه وسلم ومن ذا الله صلى الله عليه وسلم. Banda Ibn Hajar ma a cikin wannan, Imam Al-Qurtubi ma karkashin wannan aya shi ma ya faɗa, ko da kishi ba karkashin turjiman ta sa'u bane, karkashin wanda take kafinta. Inna a'lanna laka ya ayyuhan nabiyyu inna a'lanna laka azwajaka allati atayta ujurahunna har ya zuwa ga imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabiyyi in arada an-nabiyyu an yastankihaha khalisatan laka min duni al-mu'minin qad a'lamna ma farabna 'alayhi fi azwajihim وما ملكت ايمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفور رحيما كركشن wannan imam al-qurtubi shi ma yake diddige adadin matan da annabi ya aura gaba daya da wadanda suka bayar da kansu bai aura ba da wanda ya aura ya saki duk ya kawo su gaba ya kawo dan sa nan wadansu kuma a ayat da kulli azwajika in kuntuna turidun al-hayatid dunya haka din duk da kusa da suke din cikin kursul azab inda mutum ya koma cikin zai gansu a takaice da bayani. An fahimci wannan da kyau, yanzu wannan hadisi abinda ya shafi wannan babi da muke cikin kitabun nikahi a cikinsa shine halaccin yin sadaki da kowane irin abu mai kima wanda miji da mata suka amince wa juna ya zama sadaki. Ina fata an fahimta. Ba lalle bane sai ya kai rubi dinari, ba lalle bane sai ya kai ashirin sadaki. Wannan abu na farko kenan. Sannan na biyu, halaccin yin sadaki bil manafi, ba lalle ne sadaki ya zanto dukiya ba. Da akwai waɗanda suke shar'anta cewa lalle sadaki ya zanto dukiya, shine in ku dukiya ce zinari da azurfa ko abin da yake a madadin su, an gane ku, duk abin da yake ta haka kafi hissamaniya zamantowar ta kuɗi ya zama tabbas, to shi ake sadaki ne. Amma ga ka'ida ana yin sadaki da dukkan abin da yake mai amfani, sawa'in ya zama dukiya, sawa'in ya zanto amfanuwa ne da wani abu da mace za ta yi da shi, domin wannan bawan Allah bai baiwa macen nan ko kuma ba. Sadaki shine mai abin da ya karantar da ita na Alkur'ani mai girma, shi manzon Allah ya mayar ya zama sadaki. Waɗansu ma malaman ta suka yi zawwaj suka ha fi mama aka ai fi sabibin mama aka, saboda falalan abin da ka tafi ji kana aura ma ita ko sadakin ba. Amma dai abin da ya fito wa fili abin da ya sani na cikin Alkur'ani ne aka ce ya karantar da ita wani abu, an gane ko? Karantarwar wannan har ta iya shine mai shine sadaki. To yanzu wannan karantarwa ta ga ba kuɗi bane ba, ba dukiya bace ba, manafi manfa'a kai ba tsuru tsuru nan gindin wando dan lafi manfa'a ce ba kuɗi bane ba. Sannan kuma wa ummu sulaym lokacin da Abu Talha yake neman ta da aure, shi ma kaga abin da ya faru, tace irin kai dan yana bawari bai kamata a mai da shi ba, amma sai dai ni musulma ce kai kuma kafiri ne, inda zaka yadda ka furta kalmar shahada shikenan sai in yadda aure ya tabbata, kalmar shahada kai ita ce zakin da ka ba ni in amfani da musulunci da kai, ya kuma furta kalmar shahada kuma auren ya tabbata ko manzon Allah ya tabbatar da su bai hana su ba, an gane ku? Kaga wannan duk menene manafi ne. Haka Safiya matar Annabi sallallahu alaihi wasallam asali ku yanga ce manzo Allah ce in baki yanci mana, sai zanto yanci shine sadakin ki kuma na aure ki, kuma sai yadda kuma akai haka, kaga wannan shi ma ba kudi bane ba, manafi ne. Dan haka yau idan mace tace idan ko wali wali mace tace ki ba kudi ke bukata na wajen sadaki ba, a'a zo an yi ruwan shuka ka zo kai musu shuka a gona, sai ne tsaya ka tiya su shuka gero ko dawa ko masara yayi, a shukar ta fito so ake ka nome ko da kanka ko ka ɗauko mai yabin da ya zo ya nome, ka ga duk wannan menene manafi. Duk abin da aka ɗauka a matsayin manafi inda an amince da shi a matsayin sadaki ya zama cikin musulunci. Ina fata kun fahimta. Wa fi riwayatin qala lahu, a wata riwaya ya ce da shi in falik faqad zawwajtuka fa'allimha min al-Qur'an, ka ga wannan ya nuna karantar da ita yake nan. Yace da shi in falik je ka faqad zawwajtuka ha na aura maka ita fa allimha koyar da ita min alqur'ani wani bangare na alqur'ani. Wa fi riwayati lil bukhari, a wata riwaya ta bukhari amkanna ka ha bima ma aka min alqur'ani, mun baka dama na kusantar ta saboda abin da zaka koya mata na alqur'ani. Wa li abi daud, a wata riwaya ta abi daud ana abi hurairah radiyallahu anhu qala ma tahfazu, manzon Allah ya tambaye shi yace mai ka haddace qala suratul baqarati wallati taliha na haddace suratul baqara ne da wanda ke bi mata wato ali imran qala sai manzo Allah ce fa kun fa allimha 20 ayata ta kika je ka koya mata aya 20 to sai dai wannan riwaya ta Abu Dawud dake ayyana sura ko adadin ayoyin da ya karanta da ita riwaya ce zaidiya kun fahimta da kyau abinda dai muka sani ya haddace wani abu bai faɗa abin ba a cikin ruwayar manzo Allah kuma ya ce ya karanta da ita wani abu daga cikin abin da ya haddace ba a yi masa iyaka cewa lallai sai aya goma ba ko aya sai ya karanta da ita ta iyaka yadda wannan shi ne zaki aure kuma ya riga ya tabbata dan ya ce fa allimha min alqur'ani sanar da ita wani abu na alqur'ani min tabi'iyyah ba'd alqur'an ko wani bangare ne yasduqu alayhi annahu qur'an ya karanta da ita ta iyaka kinin ya zama cewa shi ne zaki wannan hadisi akwai fa'idoji da dama da malamai ka iya dauka a ciki na farko suna cewa wannan na nuna a ce mace ba laifi bane ba idan ta ga wani salihin bawa tana son shi ta gabatar da kanta dan cewa ya neme ta da aure don ga shi wannan baiwar Allah ta zo ta gabatar da kanta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ko bai ce a'a ba ina fata mun fahimta idan sai ce ai haramun ne ki zo ko ba haka ba da bai halatta ba gabatar da kanta ko ta hanyar wasika ko ta hanyar san aike ko ta hanyar ita da kanta sai sallama ta gabatar da kanta da sai manzon Allah ya hana amma tunda manzon Allah bai hana ba wannan ya nuna me kenan halatti duk da bai karba aurenta ba wannan ya nuna halatti kenan sannan na biyu daga cikin hukunce-hukunce da za a iya samu karkashin wannan hadisi a ce shugaba yana iya zama alwadin mace ba ma sai ya tuntuɓi 'yan gidansu ba idan ana gwamnatin musulunci idan ana aiki da hukuncin musulunci wali kamar shugaba kenan na gari ko gwamnan gari zai iya hukunci wajen ya aurar da 'ya ba sai ya tuntuɓe ka ba dan ya fi kafawa akan 'yar tunda shi amirul mu'minin ne dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaciya aurar da ita da wanda take so ba tare da ta je gida baban ke zo ba ko ba haka ba to da wannan ne malamai ke kafa wajen kenan a sai lalle a wali ko amir ko wane ne in dai gwamnatin musulunci ake yi ba balagabar gwamnati ba irin wanda ake abota da sauran wuraren da ba zamfara ba to wannan kan lalle shugaba kenan ba in dai gwamnatin musulunci ce shugaba na da ikon ya aurar kenan wato ba lalle ne sai in alwali ya amince ba to kuma abin da sai aka zo shugaba wannan damar idan ka ga an ce wani shugaba ne a da ko amirul mu'minin ne a da ko kaza ne to lalle yana da siffa ta ilimi da tsoron Allah da adalci babu yanda za a yi dan zalunci kawai dauke ita kai aurar sai in ya bi ka'idojin da shari'a ta sanar da masa ta samu kubi mijin da za a bata ya dace da ita kuma ya isa koda kai ne ma kila zaben da za ka yi kenan karshe dole da za ka samu don ko baka dace da shi akan zabe ba to ya fi ka gaskiya dan ya fi ka dalilai kai ko kila kana da son zuciya ta tsare shi ina fatan kun fahimta da kyau to duk wannan ana iya fahimtar wannan cikin wannan hadisi sannan kuma a ce mutum idan ya rantse akan zato a idan mutum ya rantse rantsuwarsa ba ta fa'idantar da ilimi tana fa'idantar da menene zato musamman idan mutum ya yi da'awar cewa ba ni da kaza ya rantse ba lallai ne a gaskata shi ba yana da kyau ka yi bincike wannan kuma saboda alƙalai kar wani ya zo ya rantse ya cinye bashin mutane aka je gida ka da zo ya ba ni da komai ya ce tsakanin kaɗa ce wallahi ba ni da komai alƙali ba zai gaskata shi ba musamman idan yana da ƙarancin sai ya je gida da ya abinci kuskuna dan da wannan ma ba Allah ya rantse manzo Allah ya ce ta haka a je abinci ba sai dai rantse ba sai dai ce la wallahi ya rasulullah manzo Allah ce izhab ila ahlika fa antanzur shay'an ya tafi ya je dawo ya sake rantsuwa bai sama manzo Allah ce je dai ka bincika walau katamun bin hadid ya ce ko da katamun bin hadid ce sai dai ka je gashi kuke ya rantsuwa amma duk da haka a ce alƙali idan ya ga waɗansu ƙara'iz waɗansu alamomi na waje da ke nuna akwai ko da mutum ya ce babu shi sai ya amfani da wannan ƙara'iz din ba zai amfani da rantsuwar wancan ba har sai ya bincika an je sai in babu din sai ya gina hukunci kenan kan babu ina fatan kun fahimta dan ga wannan ba Allah yana rantsuwa manzon Allah na ƙara mai da shi sannan kuma wannan na nuna mana cewa a ce ana ƙetare a ko da babu kitaba dan wannan mutumin ya yi kitaba bai taɓa zuwa zance ba rannan kawai ta zo gaban manzon Allah da manzon Allah ba da bukata ta yi tini na su ina ba ta yi fahimta a ce kuma idan aka zo a ce kuma ita mace ana iya daura mata aure ko da ba ta ce na yadda ba in dai akwai halin da zai ba ta dama ta yi magana ta ƙi to shuruɗinta ya zama me ya zama magana da manzo Allah sai in baka da bukata aura mun ita ba sana ji ba manzo Allah bai tuntube ta bai amince ko bai amince ba sai ce je ka sai aka yi magana sa dai saboda mai dubba ai wannan ba dan ta yi shiru tunda ta yi shiru shirudin ta ya zama mai na yadda dan da ba ta yadda ba sai ta yi bayani ke an gane ko shi yasa take da wata ka'ida a cikin kawa'id fiqhiyya cewa la yunsabu ila sakitin qawlun lakinna sukuta fi ma'ridil hajati ila al bayani bayanun la yunsabu ila sakitin qawlun wai wanda ya shiru ba ma cewa ya ce wani abu ba ma iya cewa ya ce mana kaza sai suka ce amma wanda ya shiru a wurin da ya kamata a yi bayani amma sai yake yin bayani ya yi shiru to shiru ɗinsa ta zama bayani kamar yanzu kawo muna zaune ɗin nan malam annabi bai ce komai ba zan je in ce ya je ya ce hular kansa ta wace ba ya halatta in jingina maka wannan magana to amma idan yana zaune bai ce komai ba sai na kalli jama'a na ce ya jama'a hular nan da ke kan malam annabi ta wace sai ta ce kwarai ta wace malam annabi na ji baban shi ke baba ban yi gidi ba idan sa biyu garo kuma ya yi tulu ta zama ta wakina domin da ba ta zuci ba sai ce ba aka wuri ba da an nan kukuta fi ma'arufin hadisi irin bayani bayanu wannan turutun bayani ne tun da dabatar su bata sai ya bayani in ta su take sai ya bayani to kaga a nan wurin wannan bawan Allah bai nemi aure ba amma duk da haka an riga an zo an daura lokaci kaza ya ce kaza amma bai taɓa zuwa zance ba na neman aure ina fata an fahimta wannan kenan sannan kutubatul haja din da muka karanta zai cewa ana yin ta a wajen neman aure idan za a daura aure kai hukuncin ta shine me mustahabi domin da wajibi ce da manzon Allah ya yi ta a nan amma a nan manzon Allah ya yi bai yi ba kawai yana tambayar sa me ka da shi ce kaza sai ce zawwaj duka hadu ma haka min alquran duk zamu koyi wannan karkashin wannan hadisi sannan kuma alwalin ango ko ango ba sai ya zo ce ba muna neman iri irin yadda muke kamar ka je gidan gona muna neman iri haka mutanen mu suke wai da an zo daura aure ina waliyan ango ga mu sai a kawo shi sai da mun ya zaunar da shi sai to sai ka nema na waliyan amarya ga shi shi ne ba da wani sai ce ina neman iri sai ce an ba ku ina neman iri an ba ku ina neman al'ada ce wannan ba addini bane ba da haka yake ba mu dai kan Kano da nan da nan da haka yake ban san nan gurin koko to yanzu wannan wannan sahabin ya nemi iri kuma kalmar siga na an baka an karba ba sai an maimaita in so dai aka yi ta tayi tun daga ji manzo Allah cewa yi na baka bai yi komai ba sai dan ko kalmar kabil su ma bai ce ba dai shi wani nudin sa cewa ya yi tunu manzo Allah ya ce ya bashi ta zaune ya zama karba ke ba sai ya furta ba ke dukkan waɗannan abubuwa ne na hukunce na fiqh masu tarin yawa da malamai ke kalatu su karkashin wannan hadisi sannan kuma hadisin na nuna mana falalar alqur'ani mai girma da shi wannan bawan Allah an daura masa dan falalar abin da ya haddace na alqur'ani ya karantar da ita shi yasa alqur'ani ke da falala kuma shi yasa ake son a karfafi yara tun suna yara wajen karatun alqur'ani kuma duk mai neman ilimi ya biyo alqur'ani muhimmanci in alqur'ani ya samu sauran za su yi sauki in alqur'ani ya kasa samu wato sauran za ka ji akwai dan wahala wa halaka amma gurgurdan yadda alqur'ani aka haddace gaba daya ko rabi ko wani abu ko yayi laushi to gurgurdan yadda idan an tashi neman ilimi kowane iri ne za ka cewa akwai sauki a ciki ko manzo Allah ya nuna falalan haka sahabbai ne suka yi shahada a yakin Uhud wajen mutum 70 saboda wahalar binnewa sai manzo Allah ya rika cewa a hada mutum biyu uku uku a cikin kabari idan gina katon kabari za a hada mutum uku sai manzo Allah ya ce ayyuhum aktharu akhdhan lil Qur'an cikin su waye fara da sai an nuna shi sai ya dauki shi zai fara tafi a wajen al-Qibla sai ce sannan sai wasa ya ce wani nabi mutu sai ya tafi a bayansa sannan sai wasa sai wani wanda ke shine na karshen harka shine na karshen fawa cikin kabari kan batun anan duniya kafin aje ko ina har a kabari wanda Allah bai daidaita ba tsakanin hafizi da wanda ba hafizi ba har wajen kabari sallallahu alaihi wasallam to ballan sana wajen limanci yace duk wanda zai muku limanci wanda yake ku iya karatun Qur'ani aka duba a kauye ba a samu kowa ba sai Amr ibn Sulaiman ba mun karanta hadisin sa baya ba dan sai karanta da ko bakwai ya zama shine limami a garin gaba ɗaya ga da shi kuma hadisin yana cikin Bukhari to duka wannan na nuna falalan Al-Qur'ani yasa gaskiya ya kamata yaran mu kace musu duk abin da za mu iya kai musu kace musu na kudi da gata don su haddace Al-Qur'ani ba karamin falala bace ba na ji na daga cikin baiwar da Allah ya yi wa bauchi a cikin wannan lokaci ga shi an ce wata yarinya mace ta je ta ce wo ga sakatun Qur'ani ko ta hadda Al-Qur'ani ga hadda Qur'ani gaba ɗaya ko su to yanzu dan Allah ne kuka yi mata sun dace tsakanin ku da Allah ne kuka yanzu yan kwallon ya ke mutu an yi da addu'a amma kun da addu'a ka yi motsi addu'a wannan ka yi ko ba kai amma ai motsi yanzu dan Allah yan kwallon ya ke mutu
masu sun kudi ba ake bebe 'yan kudi dan kwallo ba kawai harbin iska kawai yake ya yi tsalle ya tuma ya yi menene amma dan Allah ya ringa ta je su ciwo hadin Qur'ani ko ba wanda ya mata komai a kungiyance ba ku yi komai ba kuma gwamnati ba ta yi komai ba ai in akwai tarihi da gwamnatin jihar Bauchi mai ci yanzu ta kafa to yana daga cikin abin da za ta yi alfahari a lokacinta wata yarinya ta ciwo Bauchi ga karatun Qur'ani ai ya kamata a biya mata maka ai ya kamata a biya mata umara ai ya kamata a ɗauki nauyin karatunta inda za ta yi karatu ai ya kamata in aure za a yi mata gwamnatin jiha ko karamar hukuma su ce mun ɗauki nauyin kayan kai su gidan miji duk abin da za a kashe mu za mu kashe wallahi idan sun yi wannan kamar ɗaya ɗaya cikin ɗari ya kamata ma su yi na abin da ya kamata su yi mata amma sai dai a kashewa 'yan kwallo da 'yan wasan basketball da wani 'yan shirme da 'yan wasannin gargajiya da 'yan wasan kwaikwayo fasikai fasirai kawai su ne za a girmama wanda ya ke ɗauke da littafin Allah ba za a kimanta su ba muna nan mun yi mu ga mai karamar hukuma za ta yi mai gwamnatin jiha za ta yi ko kuma kungiyar mai za ku yi har cikin gida sai an taɓa ke ko wallahi ya kamata a yi masa gata sosai da sosai dukkan waɗanda suka wakilto suka yi wani abun da Qur'ani ya nuna masu saboda idan aka yi musu wannan na farko an girmama Al-Qur'ani za a samu lada da falala na biyu an zaburar da yara kowa zai ji sai ya tafi wajen aikin alkhairi wajen kokarin haddan Al-Qur'ani mai kisa a ce gwamnatin jiha ta zata ce mun ɗauki nauyin karatunta duk inda za su je ta yi karatu daga nan har ta kare duk abin da za su yi na karatu kuma ya zanto gaske ba kawai wani wakilin gwamnati zai lasifika tana masa tara yana jin daɗi ya fesa magana ya ce zai je zauna ko ba ya komai ba abu na gaske na zahiri karamar hukuma sai in za a aurar da ita dukkan abin da ake bukata na abin da za a sai mata na gidan miji a kawo mana mu kuma za mu je a sai mata komai daga cikin aljihun karamar hukuma a ba ta kujeran maka ita da babanta tunda ai dole sai da muharrami za ta je maka ko a ba ta kujeran umara ita da babanta ko ita da ɗan rakiya a sai ɗan rakiya guda ɗaya kowa ko ƙane ko babanta da duk muharramanta ne in ta samu miji kuma ta rayuwa ce to da mijinta kenan dan ba za a biya mata umara ita kaɗai ba dan ka'ida ba za ta je ba sai da ɗan rakiya to ɗan rakiyar wa zai biya mata dole ka da ɗan rakiya za a biya mata ka'ida kenan a musulunci wannan ba karamin ƙalubale bane ba muna nan mun zura ido ga na farko kungiya mu ga me za ku yi me za a yi a kungiyance me za mu yi a kungiyance sannan karamar hukuma me za ta yi sannan kuma gwamnatin jiha me za ta yi dan shine kalubalen da za a yi mana dan a jarraba yadda muke kimanta alqur'ani mai girma wannan kuskure ne wannan kuskure ne kwamitin masallaci kawai sanata mutum limanci kawai dan yana da gata ko dan ana son shi ba dan ya cancanta ba ka'ida cancanta ake cancanta kuma abin da zai cancantar da shi shine harkan alqur'ani in wannan hafizi ne wannan hafizi ne sai a duba cikin kowa ya ga wani mu'amala da hadisan manzon Allah dan wanda ya fika mu'amala da hadisan manzon Allah da yawan karanta su zai fika fahimtar abin da qur'ani ke cewa ya fika cancanta ya zama limami to balantana ga mutum hafizi kuma ya san amma kuma za a dauko wani ya zo ya sa taron baki kaga ba aka yi kamar da wannan kauce wa sunna ya kamata mu yi gyare gyare cikin da wadannan al'amuran وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه كذا تكون حديث باب تنبيه كنا مزمو تندونا جابين دي بنا يتلوبا وندي تكومي وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنكل قولك عامر ابن عبد الله دك زبير ابن الأوام ما هي فسك نم رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أعلن النكاح بيك سوكيوي
wanda
suka bada gudunmawa na abewa mai hadda to gashi waɗansu bayan Allah sun aiko da gudunmawa sun dara su sun abewa mai hadda to mun gode a su suke nan duk wanda yake da wani abu zai kawo nan wurin ni ma na ba da nara 1000 sai zama 1060 ke muna nan muna jira ku kafin a sai sai kun yi babban motsi wallahi kun ba haka ba kullum sai na muku tara wallahi cikin karatu عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعلن النكاح وانا حديثي أنكرت لك عامر في عامر تنجد عبد الله لي عبد الله كما ابن الزبير ابن الأوام الله تعالى تدريس يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي أعلن النكاح ku shailanta aure, ku sanar da aure cewa gashi an yi shi dan mutane su ji. Rawahu Ahmad wa sahahahu al-Hakim, Imam Ahmad ya rawaito kuma Hakim ya inganta shi. An gane ku? Tabbas hadisi ne sahihi. A wata riwaya ta hadisin abinda manzon Allah ce, ashidun nikaha wa a'linu, ku shailanta aure ku daidaita labarin sa idan an yi, wa alinuhu kuma ku sanar da cewa lalle an daura aure. An gane ku? Malam yayi lamba da kasa. Warwahu ibn Maja an Aisha wa fihi ziyada wadribu alayhi bil girbal, a cikin riwayar Ibn Maja daga Aisha har ma akwai ziyada kari, inda manzon Allah ya kara bayanin cewa wadribu alayhi bil girbal, ko dan buga wata ganga dan a san cewa an yi aure. Wahiya inda Tirmidhi bi lafzi ad-dub, a cikin riwayar Tirmidhi ya zo da lafazin ad-dub. Ad-dub ana karanta shi bi dhammi dal, ko wani lokaci bi fathi dal, ad-dab ko ad-dub. Qala al-Hafiz fil fath, sanaduhu da'if, Hafiz yace wannan hadisi sanadin sa da'if ne. Wa li-Tabarani an Sa'ib ibn Yazid ashidun nikah, Tabarani ya rawaito daga Sa'ib ibn Yazid yace ku shailanta aure. Wa rawa Ahmad wal Bukhari an Aisha annaha zaffat imra'atan li rajul min al-Ansari fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, an karbo hadisi daga Aisha, Aisha ta je kai wata amarya ko rikiyar wata amarya cikin mutanen Madina, sai manzon Allah yace da ita, ya Aisha ma kana ma'akum min la'awin, ya Aisha babu wani wurgi da kuke yanzu akai amarya, ba a cewa komai haka za ta kushuru ba motsi. Fa innal ansara yujibuhum la'aw, mutanen Madina fa irin wannan wurgi yana burge su. Wa hadha innama huwa la'awul fatayat wa gina'u suwaytibatil arus, mala yace wannan wurgi da annabi yake magana irin wurgi na ƴan mata, wasanni na ƴan mata, ko wakensu da za su yi amfani da shi wajen raka amarya mata kadai ba tare da miji a ciki, ba tare da namiji a cikinsu ba. Wa gina'u suwaytibatil arus, da kuma wake wanda su kawayen amarya suke yi. La ma alayhi al-ammatul yawm, ba irin abin da mutane suke kai su ba a yau. Min ihbari nisa'in fajirat, na gayyato waɗansu mata fajirai mawaka, muhtarifatil lahwi wal futuq, wanda sana'arsu shine wargi da fasikanci. Ba wannan ake nufi ba, ba wai a je a gayyato barmana mai turge ba, ko a gayyato wani ne, ko a gayyato wani ne, ba wannan ake nufi ba. Ana nufin ƴan mata kawayen amarya za su je rakata suna waƙe irin wanda suka saba da ƴan mata, wannan babu laifi a ciki. Su kadai ba namiji mai kiɗa, su kadai har su rakata su kai ta kuma dawo kowa su gidansu. Wannan bai ci karo da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan mutum ce gibin da ake da shi a cikin wannan littafi, tunda shi a wannan matsala ya kawo mana hadisi dai ne. Dan aka san dauko littafin Adabuz Zafaf na Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani, dan ya tara hadisai akan wannan babu. Ba dan komai ba, dan su saje da abin da ke cikin wannan kasir na Bulughul Maram, duk wanda ya ji sai ya zanto ya sami wato hadisan da suke da alaka da wannan babu. Malai ce al-ghina'u was-darbu bis-sufi, al-gina'u shine waka ko waki na ƴan mata ko wani abu makamancin haka. Wadarbu bidduffi, da kuma kada ganga. Idan an ce addufu, shine suke fassara shi da cewa kamar yadda wato hadisin malamin ke fassara shi, shine suke cewa allazi la jilajila fi, ganga irin wanda ba su da gumji, wato kamar ƙwarya kenan haka, ko wani faranti da za a buga haka, ba irin mai gumji da rugugi sosai ba. An gane ko? Shi ne ake kira addub. To irin shi ya halatta mata suna kadawa suna waƙe lokacin da za su raka amarya ko bayan an kai ta gidan. Wannan shi ne ilanin da annabi ke nufi da ce a'adinin da ka haku shailan da aure a san akwai. Dan duk inda aka zuwa can ƴan mata za a ce to lalle akwai wani abu a nan wuri kenan. Sai malai ya ce wa yajuzu lahu an yasma'a lin nisa'i fil irs fil urs, ya halatta ga shi ango ya yi izini ga mata a lokacin biki bi ilanin nikahi, da hanyar su shailanta aure bi darbi ala dubbi faqat, da hanyar buga a dubbi kadai. Wa bil gina'il mubahi alladhi laysa fihi wasful jamali, ya kuma halatta su yi amfani da wake wanda babu siffanta kyawun mace a ciki. Wa zikir alfuruji, sannan alfujuri, sannan babu ambaton fajirci. Wafi zalika ahadith, dangane da wannan abu da muka faɗa akwai hadisi. Al-awwal hadithun farko, an rubayyi binti mu'awwiz, an karɓo hadisi daga ar-rubayyi بنت معوذ قالت تتي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل حين بني علي من ذا الله يازو ياتو جنانا لوكسن دبي جنا يتاري دني فجلس على فراشي سيزونا اكن شنفدا تا مجلسا كمني adaidai inda kake zaune take fadawa mutumin da take roto masa wannan hadisi fa ja'alat duwairatun lana yadribna bidduffi sai ga wadansu ƴan mata kanana lana wadanda suke na makwabtan mu ko na dangin mu yadribna bidduffi suna kada ganga irin wanda ba ta da gumji wayandubna mankutila min abai yawm badr suna ambatan halaye na gari na wadanda aka kashe cikin iyayen mu a yakin badar da aka yi إذ قالت إحداهن سنة تبطن ونمغانا أن نبنا دي بيتي قوم با قصم سيدي دي تكيو ستتي وفينا نبي يعلم ما في غني أي تكيم ما أقوي النبيات أبن دزا أيبو بي فقال سيما ذا الله سي دعي هذه كالي ونن كلمة تاكسي ذكر كساك ميميتاتا وقولي بالذي كنت تقولينا سيكا بدا بدا أبن دي كيكا بدا دلو أما ونن كسكولي نيتوا أقوان دا يسا أبن دزا أيبو in zonin biki nuna ba da ɗan mata sun yi wake a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gidan biki annabi bai ce musu komai ba suna kada abinda suke kadawa kuma suna wannan wake kuma suna ambatan halaye na gari na iyayensu wanda suka je yakin Badar suna ambatan kowa da halinsa na gari kuma manzon Allah ya ji bai hana su kun ji hadisin farko wannan hadisi Bukhari ya rawaito shi da Bayhaqi da sauran malamai na biyu an Aisha an kaso daga Aisha annaha zaffat imra'atan ila rajulin min al-ansar aisha ta je rakiyar wata amarya zuwa gidan wani mutum cikin mutanen madina fa qala nabiyullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya ce ya aisha ma kana ma'akum la'un haka za ku je kai amarya ba wani wargi da za ku yi a hanya fa innal ansara yu'jibuhum al-la'un ba wani wargi da za ku yi dan kuka amarya gidanta mutanen madina ba wannan wargi na burge su shi ma wannan bukhari ya rawaito shi wa fi riwayatin a wata riwaya bilafzi da lafazin cewa فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف شو وانا عمليا تعرض ايه تكون ايكا دو سيارينيا وانت ذات رنك بقى غنقا وتغني تدني واقع تأمتي قلت هاي تاتي تكون ماذا تسيمي يا من ذا الله تبقى غنقا تسيمي يا من ذا الله قال سي من ذا الله تي تكون بأبن ذاتي اتيناكم اتيناكم فهيونا نحييكم لولا الذهب الاهبر ما حلت بواديكم لولا الحنطة الصمراء ما سمرت أذاريب ماذا الله تقابل رسي أتيناكم أتيناكم قابوا منذ قابوا منذ قوة كبا لولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم أي بعد الزيناري با وان دي كجاتا نن داجرنكو بيدات انزما با معنى جريسي دي كودية كجاتا انزما أي مانا تلوتي با لولا الحنطة الصمراء ما سمرت أذاريكم ko ba dan alkaman nan ba as-samara'u ai da ɗan mazanku ba su yi ba ramewa za su yi ba na in ba a yi noma ba za a rame za a ji yunwa ko ba haka ba a wata riwaya ya ce launar habbatu sauda'u masu minar a zare ku ai ba dan habbatu sauda ba manta da kuma abinci da ake da ita da ba a samu kiba da kuzari a jiki ba nan take manzon Allah ya koyi da abin da za a faɗa ya kai amarya kuma ya faɗa abin da ke gina jiki daga taskar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abin da yake dauke da sinadarin gina jiki shine habbatu sauda ko a sa ta cikin abinci ko kuma man nata manzo Allah na cewa yana kawo lafiyar jiki da kwarin jiki da kuma karfi da kuma kiba da kuma manzo Allah ya faɗa wannan hadisi Imam Tabarani ya rawaito yana da hadisin da suke masa ce da hadisi na jima ya kai matsayin hadisi sahih hadisi na uku annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sami'ana san yughannuna fi irq ko fi ursin manzon Allah akan ce al-ursu ana nufin angwancin amma idan ce al-irsu da yawa ainihin kasara ya zama to ango din ke amma al-ursu shi bikin karan kansa manzon Allah ya ji waɗansu mutane suna faɗa fi ursin wa hum yaquluna suna cewa wa ubdi laha akbar yubahbihna fil mirbat wa hibbuki fil nadi wa ya'lamu ma fi gad wa ubdi laha akbar an ba ta kyautar ragona yi ba abinan filmir ba suna ta kara suna ta rai a can cikin garki wahin buki fin nadi ga mijinki can ya je wurin abokanai ana hira da shi wa ya alama masu yi gari saboda ilimin su da hangen nesan su har yana iya hango abin da za a yi gobe wa fi riwajin a wata riwaya wa zaujiki fin nadi wa ya alama masu yi gari قالت عائشة تتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله يتوانا مغانا سيتمي لا يعلم ما في قد إلا الله سبحانه وتعالى باوان دي سوء من ذائه وبسي الله فولا كلمة موكو وسي كالي موسكا يسمع أنا يا أهلة فيتي لندى في أهلة فلا سيمي سي أنا حديثي نهوذة عامر ابن سعد البجلي دخلت على قرزة ابن كعب وأبي مسعود نادي ورمتنا مثاني قدابي قرزة ابن كعب da kuma Abi Mas'ud wa zakara sadatan ya ambaci wani mutum na uku wa dawari yadribina bidubbi wa yaghannina ga wadansu yan mata suna wato suna kada duf kuma suna rera waka fa qultu sai nace tukiruna ala hada wa antum ashabu Muhammad yanzu kuna ganin ana wannan abu gaban ku kuma kun zo bayan ku sabon manzon Allah ne kalu sai suka ce innahu rakhasalana fil irsal fil ursal ai manzon Allah ya riga ya mana rangwame a cikin harkar fiki ba iyan wannan an gane ku al-khamis hadisi na biyar daga abi balad yahya ibn sulaym yace qultu li muhammad ibn hasib nace da muhammad ibn hasib tazawwajtu imra'atayn ma kana fi wahidatin minhumā sawtun ya'ni dabba ko dubba yace na aure yan mata guda biyu ko mata biyu ba ɗaya daga cikin su da aka kawo ta ana rera wata waka ba kada komai ba fa qala muhammadun radiyallahu anhu sai shi Muhammad yace da shi Muhammad ibn Hafiz sahabi ne sai yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam karka dauka wata gunanta kai ba kai amuryarka da baki ba qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace fasl ma bain al halal wal haram as sawt bid dubbi bambanci tsakanin halal da haram shine aka da ganga bambanci tsakanin aure da zina shine aka da ganga wanda wanda yaje sare da karo yana jira sai an kada ganga haka manzon Allah yace bambanci tsakanin halal da haram kenan ina fatan kun fahimta to kaga dukkan waɗannan hadisi tabbatar su ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to abin da waɗannan hadisi suke nunawa halal ne idan ɗan mata suka yi waje to kai amarya halal ne idan sun yi wannan amma da sharadi kamar haka sharadin farko mata ne kadai banda namiji tare da su sharadi na biyu gangar da za su yi amfani da ita ba mai gungi ba ce ba don shi ne addu ta ta bamban da sauran banguna kamar yadda muka faɗa allati laysa laha jalajil wal jalajil jam'i na zulzul zulzul sai ina gungin ganga din nan kamar kalango yana da gungi din nan haka dundufa haka menene to ya kasance wani abu ne kamar ko kwariya ko faranti ko menene haka da za a buga wannan ya zanto shi ne irin wannan sannan abu na uku kalmomin da za a yi amfani da su a wajen kalmomi ne da suka dace da ladabi na musulunci ba fajirci ba zuga mace ba ina fatan kun fahimta da kyau to waɗannan ababe abin da yasa na karanto mana wannan hadisin ya yan waka ku kosa ba dan komai ba akwai malamai da suke da san rai suke so su baiwa mutane fatawa da abin da suke so sai su dauki irin wannan hadisan sai su kafa hujja da shi kan wancan wanda muka hana ina fatan an fahimta to shi yasa da karanto hadisan dan ku ji su larabcin su yadda suke dusun shi da kafi da kuma fassarar su da kuma inda aka yi su kaga ko rawa babu a ciki saboda haka wannan shine ladabi na musulunci shine kuma abin da ya dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wadanda kuma za su dauki rafi duk su hana wannan gaba daya sallallam a dauki amarya a kaita a sunna cikin dare har ma akwai wani uba ne yake zuwa ya dauke ta da kansa ya kaita kuma ya je dawo ce kar wata mace ta shigo min gidana ba wata jarunta kai ba idan kai haka ba jarunta kai ba ba sunna ce tace wai ka zo kai wannan zanzare idan kamar take kai haka ba amma dai in mata suka taru su kadai su kadai kan namiji ya shiga tsakiyarsa su yi abinda za su yi kuma kasa ɗauki lokaci amma a zo a yi kwana uku kwana hudu kwana biyar ana biki wani a yi shi a wancan hotel wani a yi shi a wancan hotel wani a yi shi a cin gidan amarya wani a yi shi a gidan ango wani a yi shi a kaza wallahi tallahi ya saba wa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye
ya shamurun ya sai a kai fata shi da kansa ya ga an
aiwatar da abun ba wannan yana da kyau idan yana jin tsoron in ya bar abu a hannun mata za su yi masa ba daidai ba to wannan sai ya zo haɗa gidan sama da ta ƙasa ya murtuke fuska duk abin da za a yi ga an yi daidai wannan yana da kyau kuma shine mai gida ba wanda zai tsaya mata sun fi ƙarfin shi ba to sun ce ai kaza ya zan yi ba haka wani mai gida yake ba na'am
kuma wajen
su hau su yi kada kada su da kansu wai ba za su yi su maza haramun ne su yi kada duk wannan mata aka ce kun gane ku mata ne aka ce su yi amma ba inda aka halatta namiji zo yi kiɗa wai kiɗan ma ke nan ballantar amma idan ka ce kamar mai su zo su idan saboda wane ya aure har ai wata daba wannan ya saba sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba sunan manzala baya cikin sunan manzala sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake cikin bid'o'i da yake wata ayake shi a karantar da mutane su fahimce su a zo a kai shi kudi a sai dawaki a yi menene yanzu ka duba dan wannan lalacewar damu sai dan to makoci na jin yunwa amma idan wani zai irin wannan hawan doki ma sai an sai masa boyan addinka masa an sawa shi doki fa makocin ka ya mutu baya da likkafanin da za a binne shi da shi a gida sai a roƙo a makwabta ga ayyansu ba mai biya musu kudin makaranta kai ka zo doki kana dinka masa boyar ko shadda ai ba tare da shi bayani a lahira kai tun daga cikin kabari wallahi mutum zai ci duka yawa sawa tun daga kabari sai an gyara dole kuma kar su rinka damuwa idan ana fadin wanda ba za su ce an zazzage mu ka san akwai wadansu manya ba su zo a fadin abinsu ce an zazzage mu an ci wani mutunci an zazzage shi kadai ne ba an zazzage mu wato shi kadai ma jama'a ne an ci ci mana mutunci mutum shi kadai ba na fiye sakalo yana yi yana shi kadai ba don kawai jijji da kai duniyar duka mai nan abin da ke cikin ta har mutum za ta kai yana irin wannan abin da yana wani ta farfasa wallahi alkhairi ne ka samu wanda zai maka irin wannan wa'azin da zafi dan ka gyara sama da wanda zai zo ya nemo aya da za ta daure maka gindi ya ban kala ta ta daure maka gindi ba haka take nufi ba ha kawai ko ya nemo hadisi ya lankwasa shi har sai ya daure maka ba abin ranar tashin kiyama wallahi yakfuru ba'dukum bi ba'din wa ya'ru ba'dukum ba'da kai da shi la'anta juna za ku yi da zagin juna da kafirta juna Allah ce da gashi kuma wa ma waqum min nadwa ma lakum min nasir kudin da za a kashe na wannan bikin na wannan hotel da za a kama na wannan daba da za a yi na menene idan mutum ya dunkule ya baiwa angon ya ce ya kala jari a cikin jarin sun yana da kasuwanci dan Allah ba zai alkhairi ba kaga ba wannan alkhairi da ke bukata nawa ne cikin mutane suna cikin halin gagali kai a zo wajen bukukuwa kawai ana ta kashe kudi a isilmi abinda babu lada sai zunubi dan me duk baya cikin koyarwar sunna kawai su zo su ce su ma sai an musu dinki iri daya kuma duk an gore zai yi duk baya cikin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ana bi burdata ibnu abi musa an abihi radiyallahu ta'ala anhuma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la nikaha illa bi waliyin rawahu ahmad wal arba'atu wa sahahahu ibn al madini والترمذي وابن حبان وإلا بالإرسال وانا حديثي أنكرتو دقى أبو بردة ابن أبي موسى شيكما ياكرتو أن أبيه دقى ماهي تنسسين أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه ما قال أبو موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذا الله تعالى من شاء الله ثبت جريسي ياتي لا نكاح إلا بولي باب أولي دول سيد الولي annane ku babu aure lalle ilalla sai da alwali rawahu ahmad ahmad ruwaito wannan hadisi kuma hadisi ne sahihi an gane ku dan ibnu al-madini ali ibnu al-madini dai daga cikin malamai imam al-bukhari ya inganta shi wa tirmidhi wa ibn hibban haka da tirmidhi da ibn hibban duk sun inganta shi amma ibnu hajar ce wa illa bil irsali ai illan ta hadisin an ce mursal ne hadisi mursal kuma sahihi ne yayi lamba daga kasa yace rawahu shu'ba wa thawri an abi ishaq as-sabi'i wa tu shu'ba ibn al-hajjaj da kuma safiyan ath-thawri suka ruwaito daga abi ishaq as-sabi'i an abi burda an an-nabi sallallahu alaihi wasallam mursala wa rawahu isra'il wa ghayruhu mawsula amma isra'il ya ruwaito shi mawsulan hadisi ne mawsul zuwa ga annabi qala ibn al-qayyim fi tahdhib as-sunan ibn al-qayyim ya faɗa cikin littafin tahdhib as-sunan littafi ne mai kyau sharhin sunan ne na Abu Dawud ibn al-qayyim yayi me yace qala ibn al-madini hadithu isra'il sahihun wa su'ila anhu al-bukhari fa qala az-ziyadatu min as-siqati maqbula yace bukhari ma an tambaye shi yace ai ziyada daga wurin amintaccen mutum karbabbiya ce wa isra'il siqa isra'il kuma siqa ne fa in kana shubatu wa thawri
فأنت له فإن ذلك لا يضر الحديث duk da cewa shuba da sauri sun ruwaito hadisin a matsayinsu na mursal, amma hakan baya cutar da hadisin. Sun mazakar sihatahu min iddati wujuhin, sannan Ibn al-Qayyim ya ambaci hanyoyi da dama da hadisin ya inganta da su. Da haka hadisin cewa la nikaha illa bi waliyin hadisi ne sahihi. Wa rawal Imamu Ahmad an al-Hasan an Imran ibn al-Husayn marfu'an la nikaha illa bi waliyin wa shahidain. A wannan riwaya manzon Allah ce babu aure sai da alwali da shaidu biyu. An gane ku? A wata riwaya ce ai la nikaha illa bi waliyin wa shahidai adalin, da shaidu biyu adalai. Duk abinda wannan ke nuna wa wajibcin samuwar wali a cikin aure. Kuma abinda ake kira wali shine waliyin amarya, dan shi ango ba lalle ne sai da wali ba zai iya zuwa da kansa ya karba, amma mace ba ta da ikon da za ta aurar da kanta da kanta, dole alwali ne zai bayar da ita. An gane ku? Sannan kuma da cewa lalle a samu shaidu guda biyu adalai zuwa abin da ya sama idan ba adalai bane ba. An gane ku? To wannan shine tabbataccen abu. Wannan hadisai sun zama raddi ga wani bangare na malikiya da kuma mazhabin hanafiya. Imam Abu Hanifa yana ganin ba lalle bane boyi a ce mace ce tana da alwali ita ma za ta iya aurar da kanta da kanta, yace ba tana zuwa kasuwa ba ta ce na sai wannan atamfa kaza kuma a biya kuɗi kuma ita ba da kuɗi kuma a karɓa kuma tunikin ya tabbata, yace to tun da za ta sai abu a tabbatar da tunikin ta a musulunce, to dan me kuma za ta daura kanta aure ba? Shi ka din da yake ya sai kenan. Qiyasun ma al-Farid qiyasun ma an-Nas, qiyasi ne wanda baya da dalili tun daga nassi, karar daga manzon Allah ba maganar qiyasi ba maganar ijtihadi. Ina fata an fahimta. Daga nan sai wani bangare na malikiya wanda suke ganin cewa lalle ne mace idan za a aurar da ita ya zanto cewa akwai alwali, suka ce amma wannan fa ana magana ga mace wadda take mai kima, mai daraja, mai mutane, mai kaza mai kaza, ko kuma kyakkyawa, amma mummuna wannan ko ta bayar da kanta ba. Haka suka faɗa a malikiyanci a waɗansu wurare. Duka dai wannan hadisi ya rushe waɗancan maganganun nasu, da mai kyau, da wanda Allah bai ba ta kyau ba, da mai matsayi a gari, da yar gidan talakawa wanda ba su da matsayi, da menene, kowace mace ba halinta aurar da kanta, dole alwali ne, tunda manzo Allah ce la nikaha illa bi waliyin, babu aure dole sai da alwali. An gane wannan da kyau ko? Wa an Aisha radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, an karbo daga Aisha Allah shi kare ta a gare ta, tace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ayyuma imra'atin nakaha bi ghairi idni waliha, duk matar da tayi aure ba tare da iznin waliyinta ba, fa nikahuha batilun, aurenta batacce ne, rusacce ne, fa in dakhala biha, idan miji ya tare da ita, falaha almahru bimatahalla min farjiha, to sadaki ya tabbata gare ta saboda abin da ya halatta na saduwa da ita, sai ta rike sadaki, amma dole a raba aure. Shi kuma ba za a yi masa haddi ba, tunda ba zane yayi ba, tunda akwai shubha. Shubha din shine tsammanin sa aure ne, kuma an sa masa suna aure, amma ya manta da cewa ita ta bayar da kanta da kanta ba alwali ne ya bayar da ita ba, kila shi ya jajjalci haka a musulunci. Da haka ba za a ce yayi zane ba, dole sai dai a raba su, kuma ta ci sadakin ta. Shine fala al mahru bimatta halla min farjiha, lalle sadaki ya tabbata gare ta saboda abin da ya halatta na farjinta, saboda ya sarar da ita. Fa in istajaru, idan waliyai suka yi rigima fa, yarinya ce yar dangi, kila mahaifinta ba ya da rai, amma kanin mahaifina nan wansa yana nan, wan tana nan, kanin tana nan, ga yan dangi kusa kowa yana jin ya isa ya zama alwali. Tsakanin kanin mahaifi da wansa, tsakanin yayyen mahaifi da kannansa, tsakanin kannanta da yayyenta, kowa yana ganin ya isa ya zama alwali. Wannan ya ce wane za a ba, wannan ya ce wane za a ba. To ya za a yi kenan? Fa in istajaru, idan waliyai iyalan gidan amarya suka yi rigima da juna, aka kasa samun me za a yi? Fa sultanu waliyu man la waliya lahu, sai a je kotu ta daura aure. Shugaba Amirul Mu'minin sai ya daura aure, ya kirawo yarinya ya tattauna da ita, ya ji nata batun wa take so, zai fahimta cikin batunta, sannan kuma ya sa a yi masa bincike cikin masu neman aurenta, ya ga wa ya dace da ita a musulunce, a duniyance, wa za su fi zama sun zama ɗaya aure ta. Shi kenan sai zuwa ɗaura aure, shi kenan duk an sarar da hakkin wadanta, rigimar su ta sarar musu da mai haƙƙi na su zama waliyanta. Ina ba don kun fahimta? Haka ko yau, ko da ba Amirul Mu'minin, inda aka yi rikici tsakanin dangi, an ka samun ittifaki aure yake da ruwa, to yarinya dai kan ku za ku yi tare jama'a ita kuma ita tana son aure. Ya za a yi idan akwai wani alkali wanda ya san musulunci, sai a je kotu waɗansu su je su kai masa taigumi, sai ya kirawo magana, sai ya zo sai ya ɗaura, idan ya ɗaura aure ya kun fahimta da kyau. Amma yanzu to adalin alkali wanda kuma ya san wani abu na musulunci. Manzo Allah ce fa in ishtajaru fas-sultanu waliyyuman la waliyya lahu. Wani hadisi akhrajahu al-arba'atu illa an-nasa'i, malama hadisi hudu sun rawaito in ban nasa'i, wa sahahu abu awana wa ibn hibban wal hakim. Abu awana da ibn hibban da hakim suka inganta wannan hadisi. Al-haqiqa wannan hadisi ne sahihi. Imam Suyuti ya kawo cikin Jami'u Saghir, amma da riwayar da Annabi ya ce fa nikahuha batilun hasu uku Annabi ya faɗa, don ya tabbatar da cewa auren nan da aka yi in dai ba da alwali bane ba, bai yi ba. An gane ko? Wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, an karɓo daga Abu Hurairah, Allah shi kare da gare shi, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kala ya ce la tunkahul ayyimu hatta tusta'mar wa la tunkahul bikru hatta tusta'zan. Qalu ya Rasulullah wa kayfa idnuha, qala an taskuta. Muttafaqun alayhi. Wannan hadisi an karɓo daga Abu Hurairah, manzon Allah ce la tunkahul ayyimu, ba za a aurar da al'ayyimu ba. Asalin lafazin al'ayyimu matar da bata da miji, haka wani lokaci namijin da baya da mace ma shi ma na ce masa al'ayyimu a larabci. To amma sai ya zanto an rinjaye da lafazin al'ayyimu ana amfani da shi ga matar da bata da miji amma ta taɓa yin aure a da, ba zaura kenan. An gane ku? La tunkahu al'ayyimu, ba za a aurar da bazawara ba, hatta tusta'mar, har sai an nemi umarninta, har sai an nemi bayaninta. Ita ce da kanta za ta ce wani nake so da shi za a ɗaura min aure. An gane ku? Wala tunkahul bikru, ba za a aurar da budurwa ba, hatta tusta'zan, har sai an nemi izininta. A wajen bazawara ce tusta'mar, a nemi umarninta. Wajen budurwa ce tusta'zan, a nemi izininta. Wato dan a nuna bazawara ta fi ƙarfin haƙƙi kenan, saboda ita dole sai umarni zama auren a hannun teki, illa iyaka tun da mace ba ta ɗaura kanta sai ta umarci alwali ta ɗaura mun aure da wani, amma budurwa ku izini ne. An gane ku? Ashe ɗaura auren ba a hannun teki yana nan alwali, amma duk da haka ana buƙatar ta ba da izini, ba umarni ne za ta yi ba. Ina fata an fahimta. To kaga kuma a nan gurin yana nuna bazawara za ta yi bayani billa billa da bakinta cewa ga wani nake so, amma budurwa fa yace har sai ta yi izini. Sai suka ce ya Rasulullah wa kayfa iznuha, yaya izininta? Kala an taskut, yace in aka ce kina son wani sai ta yi shiru, to shikenan ta yi izini kenan. Wannan hadisi Bukhari da Muslim suka rawaito. Na gaba wanda yake da kama da shi, at-tayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliha, bazawara ita fi iko da kanta sama da alwalinta. Wal bikr tusta'mar, budurwa ko za a nemi umarninta. Wa iznuha, izininta cewa ta yadda, sukutuha, to sai ta yi shiru. Rawahu Muslim. Wa fi lafzin, a wani lafazi kuwa, laysa lil waliyyi ma at-tayyibu amrun, shi dai alwali baya da wani ta cewa in dai bazawara ke wa wakilci ba shi ke da umarni a hannunsa ba. Waliyati mata tustamar, amma budurwa to ita ce za a nemi wato izininta. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i. A wata riwaya, la tuzawwiju al-mar'atu al-mar'ata wa la tuzawwiju al-mar'atu nafsaha, riwaya gaba kenan daga Abu Hurairah, mace ba za ta aurar da mace ba, mace kuma ba za ta aurar da kanta ba. Wannan hadisi Ibn Majah ya ruwaito shi, ko mazajen sa thiqat ne, hadisi ne dai wanda yake sahihi. Dukkan waɗannan hadisai abinda suke nuna wa budurwa tana da ikon ba da izini ne, amma bazawara tana da iko ne ta ba da umarni a ɗaura mun aure da mace. Wato wannan tana da kaza, wannan tana da kaza. Kuma sai hadisin ke nuna mana wani ladabi na musulunci da halayen mata suke a da. A da ba wanda suke iya cewa ina son wani ba cikin ƴan mata, amma bazawara ita ce ta riga ta saba da aure da rayuwa, za ta ce ina son wani ko bana son wani, babu kunya. Amma budurwa kunya take ji, mata ce ina son wani. Da haka idan iyaye suka tambaye ta cewa wa kike so kawai, za ta yi shiru ne, ba za ta iya ba da amsa ba. Sai a ce to kowa ne, idan ta yi shiru kina son wani, ta yi shiru kina son wani, ta yi shiru, a ce to ta ba da izini kenan, saboda ba za ta iya magana ba. wannan do'a da ke amma sukan ai da kanta za ta yi bayani in ba shi ba sai rijiya ba wani kwanakwani to kaga wato halaye ne na kunya irin kunyar da mata suke da wanda yanzu kuma kadan ne daga cikin mata waɗanda suke da irin wannan kunya din a takaice ina ga sai mu dakata a daidai nan gurin saboda hadisin gaba ya shafi wani babin daban wato daidai cikin babin da ina nufin a waɗansu mas'alolin daban na aure a yau dai mas'alolin yau mas'alolin sadaki ne muka karanta da mas'alolin abin da ya shafi sanar da aure da mas'alolin abin da ya shafi kuma waliyi da matsayinsa cikin aure tare da shi abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu nada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya yafe mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi.
Tambaya ta farko wuce kwanan ina son in san addu'an da mutum mai tsananin rashin lafiya zai rinka yi.
Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shirya da mu ga dukkan wanda yake jin wani radadi a jikinsa ko zafi ya ɗauki hannunsa ya ɗora a wurin da yake jin ciwo da in kuma duk ya shafi jiki ne dai inda ya ɗora dai ya halatta kenan. Ya ce azumi bilba رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. هذه بالباس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وننا لتسكن الدور إن دمتنكي إذن ينزن ذافي قوزو جي أجيكينسا يدور حننسا أوجن يكرنت ونا الدور ويطوف هذا أوجن بجدور حننسا ديدي لوكسن ديكي كرنتاتا wannan kuma da addu'o'i daban-daban sannan kuma karibaci lokuta na asa addu'a ka rinka roƙon Allah ya yi maka wannan cuta da ke jikinka.
Assalamu alaikum. Game da wannan hadisi da karanta mai tsayin nan, wasu daga cikin malamai suna cewa wannan hususiya ce ta annabi kadai kan wannan sahabi, babu dama wani aurata wata yarinya da haddin Qur'ani.
Akwai hadisin da ya nuna haka, shi kuma da'ifi ne, akan shi suke dogara wajen wannan fatawar cewa hususiya ne. Kuma yan ma kususiya ne, ai ba annabin ne ya aure ta ba, wa aka aurawa wani mutum aka aurawa ba shi annabin ne ya aure ta balle tana zama kususiyar ta shi annabi tunda ba shi ne ya aure ta ba. Ya ce zawwajtuka hafima ba aka min alquran, wannan kuma shi ne fatawar Imam Ahmad bin Hanbal, shi ne fatawar Imam Shafi'i da sauran malaman sunna waɗanda suka tafi kan waɗannan masala waɗanda suke a nan kodanan cikin Zadul Ma'ad lokaci ne hana in karanto mana, amma kodanan cikin Zadul Ma'ad Shamsuddin Ibn al-Qayyim al-Juziyya ya kawo bayanai masu tsawo game da ita wannan mas'alan ta sadaki. Na farko dai ne bayanin yadda sadakin annabi ya kasance a matansa da ya aura, cewa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure bai taɓa yin aure da sadakin da yake kasa da uqiyya 12 ba. Uqiyya guda ɗaya kuma tana kunshe da dinari dirhami 40 ne, an gane ko 40 har sau 12 nawa kenan? Dari hudu da tamanin, tabbas ɗin ka kenan 480. To shi kenan ka san cewa dirhami 200 ɗin nan ba shi ne ke yin nisabin zakka ba, kusan naira nawa kenan ba na nisabin zakka? 70,000 da nawa? Ka kaddara ko da 75,000 cikin 400 da nawa da 80, ka ga ya shiga so biyu. 70,000 so biyu ba 120 ba, ga kuma cin dirɗa abin da wato kenan annabi ya bayar da sadaki kowace kusan naira 200 ke bai yi sadaki kasar haka ba, ina da aminci saboda gare shi hadisin da ke cikin Muslim kenan. Haka Aisha ta ce kana sadakun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya zuwa jihi sunatai asharata uqiyatan wa nasha, wato uqiya 12 da rabin uqiya wato dirhami 20 kenan, fazalika 500 wato 500 dirham kenan abinda manzon Allah ya yi sadaki da shi kenan, an gane ku? Wani hadisi yana cikin Muslim. Amma tare da haka yazo ya ce tazawwaj walau khataman min hadid, an gane ku? To Ibn al-Qayyim bai kawo waɗannan abin nan gaba ɗayan su waɗannan hadisai da ruwayoyi daga wajen sahabbai da tabi'ai da wane ne, sannan yazo ya bayanin cewa ashe abinda wannan ke cewa sai ke cewa wannan hadisi waɗannan hadisai abinda suke nuna mana ka zama na hadisi hadisu anna sadaqa la yataqaddaru aqallu, sadaki ba iya iyakance mafi karancinsa. an gane ku wanda kafdata tsawik wa khatam al-hadid duk za su yi sadaki da su wato khatam al-hadid da abin nan su sai ce wa tadammana sannan hadisin ya nuna mana cewa annal mughalata fil mahri makruhatun fil nikah wato ba a san zurfafawa a mutuntawa shi ma'auri idan ya zo wajen sadaki sai a lura da daidai nauyin sa wa annaha min qillati barakatihi wa usri idan aka zurfafawa ma'aurati wajen sadaki to wannan na kawo karancin albarkar aure din sannan yace wa tadammana annal mar'ata idza radiyat bi ilmi az-zawji wa hifzihi lil qur'ani aw ba'dhi min mariha jaza zalika hadisin na nuna cewa idan mace ta yarda da ilimin miji ko ta yarda da har da sagama da alqur'ani ko gaba ɗayan alqur'anin ko wani bangare na cikin sa kuma a bisa ga zai koyar da ita wannan abin da ya sani shine sadaki jaza zalika hakan ya halatta wa kana ma yahsul laha min intifa'iha bil qur'ani wal ilmi huwa sadaquha sai zanto abinda zata amfana da shi na ilimi ko alqur'anin shine sadakin ta kama idza ja'ala sayyidu itka haka dai yake bayani ga shine bayanin bada amma wani yazo ce khususiya ne kaga ya zama iya guri gure gama mana wani yazo ce khususiya ne kaga akwai ganganci da karfin hali cikin irin wannan zancen kawai dai wannan da za mu bashi in ya dogara da hadisin da yake cewa kai kadai ne wa banda sauran to wannan hadisin da yake ne bai da asali hadisi da yake ko ba kuce ba me kace kana nufin an yi maganar ita wadda kai na dai bayan maganar walibi ba kuma ce kana taimaka ma wato shawarar da take bayarwa a taimaka mata a taimaka wa malamin ta to kuma an dawo su to assalamu alaikum wannan yake cewa Allah ya gafarta malamin lallan mata suna son aure sosai kuma an dan tsara ke ciyarwa da fatarwa yanda ya kamata za su iya amma tashin farko din nan na akwatin nan shi da ke damun su to shi ne tsananin malam ya za'a irin wannan magana
idan har tsakaninsu da Allah su iyaye da dama ya kamata su yi bincike ga wanda zai nemi auren yarsu idan sun gamsu da ɗabi'unsu da halayensu kullum mutum abin da annabi ke cewa idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu idan mutum ya zo wanda kun aminta da addininsa kun yarda da ɗabi'unsa kuma yana da halin da zai rike mace ai shikenan sadaki sai ku sauƙaƙa masa manzo Allah yana cewa albarkan aure shine wato sadaki ya zanto yana da sauƙi baya haramta a mai yawan bane ba ga wanda yake da hali in zai yi babu laifi amma wanda yake baya da hali sai a sa masa daidai karfin sa yadda zai iya yi kar a sa abu aka wulakance a ce je ka kawo naira biyar a ɗaura aure ko naira goma zai zanto a ko wani nau'i na wulakance ya ta iya mace amma dai abinda ba a wahalar da shi ba bai jiga ta ba to wannan shi ne abinda ake neman albarkar aure da shi a zauna lafiya kuma iyaye su lura cewa ya so nawa ne ko da ita uwar yarinyar kila lokacin da mahaifin yarinyar ya aure ta ina nufin ya aure uwar ai kila su ma suna cikin wani hali na kakanika na rayuwa ba su da arziki daga baya sai suka samu to amma da suka samu arziki kuma sai suka manta da halinsu na da na talauci da suke ciki sai kuma ce su ba wanda za su ba ɗansu sai in mutum ya zanto mai arziki ne bai kaza ne bai kaza ne kaga wanda ya zama wato butul cewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda inda wannan matakan aka bi da shi uban bai aure ba da an bi masa wannan matakin to sai mutum ya rinka tuno baya cikin al'amuran da suka wuce a rayuwa kuma ubangiji ta'ala ya riga ya kaddara wa kowane dan adam arzikin sa ko za ka ga aure lokacin da ya bayi da komai daga baya kuma Allah ba shi arziki haka rayuwa take akwai wanda lokacin da zai dinga yana da hali daga baya kuma ya kare to dan haka shi arziki na hannun mutum ba wai shi ake izina da shi wajen bashi aure ba lallai akwai bukatan a ce yana da abin da zai ciyar da mace ko da ba ya bubuwa fallasa ne amma ba ce dole ne sharadi ne sai mai kudi wanda zai hidima kaza ya hidima kaza ya hidima kaza ba wannan ba daidai bane ba dan haka ya kamata iyaye dai su farga su fada ku daga wannan dalilin rashin yin auren yana haifar da matsaloli da daman gaske ga su yan mata din da kuma samari tunda mutum zai hana yarinyar aure ko ba zai iya katangance ta ba Allah ya kiyota
malam ya ce a matsalaci guda daya wani lokaci aka yi aure kafin a yi auren nan akwai soyayya mai tsananin gaske wanda wani lokaci ba ta iya samun kwanciyar hankali sai an ga juna amma bayan an yi auren kuma sai saɓani ya shiga tsakani auren ya rinci a biyar sai da za a yi shi to me ke kawo wannan limani
in dai za a yi aure to a zauna dole sai an yi hakuri da juna. Baya zama sharadin soyayya cewa ba zan bata miki rai ba ko ba za ki bata min rai ba. Duk wanda suka gina sharadin su soyayya akan haka to ƙarya suke ba zai yiwu ba. Dan dai babu soyayya a duniya irin soyayyar Aisha da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan kuma wanda ya sa akwai tarihin wata soyayya da ta wannan zai faɗa mana miji. Amma ta haka annabi ya fata ba Aisha rai, Aisha kuma ta fata ma annabi rai. Ya sau nawa al'amura suka rincafe tsakanin annabi da matansa har sai waɗansu zo sun shiga tsakani Abu Bakar ya shiga, Umar ya shiga, waye ya shiga cikin lamarin annabi sallallahu alaihi wasallam da iyalansa. Shi bata rai dan mace ta bata maka rai ba shi ke nuna bata son ka ba, kuma kai ma dan ka bata mata rai kai ma dan miji ya bata maka rai ba shi ke nuna baya son ki ba. A kowace za ta fassara kullum ka bata mata rai baka son ta ne, wai da kana son ta da ba za ka bata mata rai ba, ba zai yiwu ba. Akwai kuma wanda zai ɗauka shi ma tunda tana bata masa rai bata son shi ne, inda kana son shi da ba za ta bata masa rai ba. Duk wanda ya gina soyayya akan wannan to ya tabbatar cewa ya gina soyayya ne akan abin da ba zai yiwu ba. Amma abinda idan bacin rai ya faru sai abin cika gama ya haifar da shi, wani lokacin kawai munin zato zai sa mutum ya bata rai. Fassara da za ka yi dangane da wani abin da matarka ta yi, ko fassara da za ka yi dangane da abin da mijinki yi, kawai ke kika fassara kanki da kanki, sai ki gina ki bata rai akai kuma ki sha kunu ki murtuke ba shiga ba fita, ko shi ma ya haka ko ke ki haka. To bincike ake yi kai mun kaza lokaci kaza menene dalili, kila ce ban sani ba, ai nikan ba san cewa rai ki zai bata ba ko ba nan zan haka, in ka sai zan to ki bata kan ki lokaci ki hana idan ki barci kwana biyu shi yana cewa bacin sa bai sani ba, ko kai ka je ka hana idan ka kwana biyu barka barci baka cin girkin da kowa me ya faru baka sani ba, kila ita bata san ma ta laifin mutum dai mutum bai san ya biya zai iya ce maka ya ka yafe masa ko ya nemi ku yi slow. To don haka soyayyar littafi da muke gani a ce wai an yi shekara kuma ba bata juna rai ba duk ƙarya ne wannan, babu wata soyayyar za a ce wai ba bata juna rai. Amma dai abinda ake nema shi ne kar ka yi wa mutum ɗan uwanka abu da ganganci, sai dai na kuskure wanda zai iya faruwa, sannan kuma ka yi wa ɗan uwanka bayani don kar ya farfara ka cikin waɗansu ababai da ba su dace ba, sannan kuma da yafe wa juna, ruhin al'amari shi da yafe wa juna da kuma tattaunawa da juna. Domin ana tattaunawa ne da lokacin da kuka ce kuna son juna a waje kafin ku yi aure, a wannan lokacin soyayyar gaba ɗaya ba ku fara yin ta practically ba, sai kun zo kun zauna a ilmance kawai kuke yin ta, ba wanda ya san menene soyayya sai bayan kun zo kun zauna kun samu wani adadin shekarun kuna yi, kuma ka samu canjin yanayi a rayuwa ita ma ta samu canjin yanayi, daga nan ake gane son juna. Kai ka samu kanka ko cikin rashi ko cikin rashin lafiya ko cikin wani matsanancin hali, kuma duk da aka tana tare da kai, ko ita ta samu kanta ko cikin rashi ko cikin wani matsanancin hali na rashin lafiya ko wani matsalar rayuwa, kuma duk da kana tare da ita, duk wannan shi ke fassara wa juna ana bi san juna. Amma daga ta yi wani irin rashin lafiya ka kauce mata kenan, ba daga ta kake ba, ko ke daga ya yi irin rashin lafiya ko ya samu canji ko yana tare ana kasawa sai aka sallame shi daga aiki ko aka sauke shi daga mukami, sai ke da ya kamata ki janye dan yanzu ba ya da kaza ko kaza kaza, to ya zama ba soyayya gaske ba ce ba kenan. Allah gane da
salamu alaikum. Malam ina matsayin kwana biyu da kawayen amarya suke a ɗakin amaryan nan,
a wannan sai miji ya kore su ko kwana ɗaya ba za su yi a ɗakin ka ba, da sun je sun kai ta kama da ka zo sai ka kira su kai musu wani, tun da dai kun kawo amarya Allah saka muku da alheri, ko wacce sai ta koma gidansu kuma kar a neme ta bata kwana gida ba, kar ma ya sa ya bata kansu lokaci ko ya ce zai ji kunya kawayen amarya ne ba zai bata musu rai ba. Ai da wafa da fada zai je ba shi ma lallashin su zai, in ma sun ci dai ba su kudin mota su tafi duk babu laifi, su dai tafi dai su bar gida.
Malam muna son da Allah mana bayani akan yanka cewa ƴaƴa mata tsarin musulunci, saboda wasu masu sukan musulunci suna daukan wannan matsala a matsayin abin da za su zagi musulunci a kansa.
Masu dawar yancin dan adam ne, yancin dan adam na ƙarya mara tushe kenan. Su kuma masu dawar yancin dan adam din nan ba su ne za su zo su yi makami mai guba wanda lokaci guda zai halaka dan adam, kuma sun haramta wa kowa ya mallaka sai su kaɗai. Ina dawar wani yancin dan adam a nan gurin, duk inda ka gana dawar kungiyoyin yancin dan adam to wannan dan adam din fa kafiri banda musulmi a ciki. Amma waɗansu jahilai da ba su fahimta ba daga cikin masu bin turawa cikin al'adunsu da maganganunsu sai su rinka ruruwa da irin wannan zance. Ya tabbata cikin hadisi a cikin al'adabul mufrad ana iya yawa mace kaciya, ya tabbata cikin hadisin Aisha an gane ko, kuma har annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna in ban manta ba cikin wani hadisi yake nuna cewa yin hakan na iya sa mace ta samu shiga wajen mijinta, akwai hadisin da ke nuna haka. kula ka wannan ba laifi bane ba kare dokan dan adam in ba za to sai shi ma namiji ma dai ne masa shi ma duk dai ba wahala bace ba me yasa suka ce sai mace ce kawai ta karai mata shi ma namiji dai ne masa ba ka ga ba za su yi wannan magana dai ke san zuciya ne walaikum
salam wasu suka yi karin aske gashi na mace kuma cire garbiya
aske gashi na mace kan hadisi ya tabbatar hadisi yana magana kuma akan da da aka haifa alwalad sawa'un ya kasance zakaran aw unsa ranan bakwai za a aske gashin kansa ko mace ce za a aske wanda ya inkari baya da hujja tunda manzo Allah ya bada am ne wal amru yabqa lahumhi hatta yarid dalil tasdid idan hukunci ya zo gaban mai baka iyakance shi da wani bangare ga ce ana nufin maza wanda mata har sai in kana da dalilin da yake haka in baka da shi sai ka kyale kowane jariri hukuncin ya tafi domin hadisin da ya zo ya yi maganar aski ya yi maganar yanka dabba duk kuma hadisi dai ne to me yasa aka ce aski na ɗan namiji ne yanka dabba ma da sai aka ce ɗan namiji ne kada a yanka wa mace tunda dai hadisin guda ne in ko mutum yake a mace ba za a yi mata aski ba sai mace to ko ba za a yanka mata dabba ba tunda dai hadisin dai ne in ko ce za a yanka mata sai mace to kuma za a yi mata aski in kana so kar a aske mata gashin kanta har sai ka kawo wani sabon dalili kuma idan aske mata gashin kai din ranan bakwai to kuma daga nan zuwa lokaci ba ya fito ba shikenan to shine abin da za a lura amma maganar cewa a yankewa mutum yar wuya to wannan ban ganshi cikin hadisi ba sai a koma wa likitoci a je a gani shin wannan yake yar wuya yana da wani amfani ta fuskar kiwon lafiya in baya da amfani sai a kyale shi in yana da wani amfani ta fuskar kiwon lafiya to sai a yi amma dai babu wani hadisi a iyakacin suna da tabbatar da shi mun yi bincike akan wannan tare da yan uwacin lokaci mai tsawo akan wannan babu wani hadisi akan wannan matsala wallahi wa
wani assalamu alaikum ce wani lokaci a tsakanin miji da mata za su iya kayyade suna iya kayyade saraki a kansu kafin su yi aure ba tare da waliyar sun san cewa sun kayyade saraki ba
ita dai mace idan ba zaura ce ta yanke kan ita riga ta yanke miji uba ko alwali ba abin da zai ce amma ita budurwa ana son kafin ta yankewa wanda yake neman ta saraki su yi shawara ita da iyayenta saboda su ba ta shawara har kullum abin da ta ke cewa ba ta shawara saboda ba ta da gogewa a rayuwa sama da wadda ta taɓa yin aure tana da wani ɓangare na gogewa a rayuwa to wannan ladabin na musulunci ya kamata kowace budurwa ta kiyaye wannan dan ta girmama matsayin mahaifanta
malam me daidai dalilin da wasu malamai suka ce wai idan mahaifi wa ƴarsa budurwa aure ba tare da mata sun mijin ba wai dole ta zauna babu dama auren yake
ba su da hujja ko ta ji sun kuma da suka ce haka gobe kuma insha Allah za mu karanta hadisin da gashi an daura aure mahaifa ne suka daura da yarinyar ba ta so annabi ya rushe auren dan ba ai wa yarinya auren dole cikin addinin musulunci an gane ku dole sai an nemi yardarta da izinin ta kafin aure in ta ce ba ta so iyaye suka ce sai sun daura ba ta so sai sun daura to su tabbatar sun saba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbatar sun saba sunnar annabi ita kuma an ba ta zaɓi na ko ta ci gaba da zama ko ta ce ba ta yi daba in ta ce ba ta yi daba sai a rufe aure babu yadda za a yi ba za a bari a rufe son ban gyale su suna wata ma sai a gura ɗaya ko
jama'a na ji neman shi ma na cewa amin in ya ƙara fatiha to ko me dalili
hadisi cikin Bukhari shi ne dalili annabi ya ce za ka kalla imamu da zalim fa qala amin fa qulu amin abinda yake hadisi ne cikin Bukhari mun taɓa karanta wannan a baya a waɗanda suka tallafa dangane da ita wannan yarinyar da ta nuna bajinta wajen haddace alƙur'ani Allah ya saka musu alkhairi amma dai muna son abun ya kasance an faɗaɗa shi kamar yadda muka faɗa ya fi haka kamar musamman su gwamnati da sauransu don wannan ƙwarin gwiwa ne da za a baiwa yara don wannan zai taimaka wajen farfaɗo da tarbiyyar yara a mayar da hankulan su zuwa ga alƙur'ani mai girma da kuma ilimi in general gaba ɗaya don su amfana su kuma amfanar da al'ummarsu abinda aka tara tun nan gobe da mun zo karatun safe tun da galibi waɗanda suke halarta a dama suna cikin malami masu wanzi da mai za mu tattauna gaba hanyar da ya fi dacewa mu yi amfani da shi don amfanar da ita yarinyar hanyar da ya fi dacewa kafin sauran waɗansu wurare kuma da za su yi yunkurinsu wani yaro ya yi lokacin cewa to shi malaman ba a ce su kuma a yi musu komai ba ya ji yarinyar aka bai mai da hankali a kanta to ai a fara daidai ne kwaya kwaya ne idan aka fara wannan za a kai wancan lokaci guda idan aka ce a tallafa yarinya tallafa malaman ta malaman kuma za a samu suna da yawa a makarantar to kaga sai kaga ala kulli halin dai wannan ba wai na nufin kada karfa musu guya bane ba, amma dai yanzu mu fara da ita wanda kuma zai taimaka malaman shi kuma shi ma ya aikata alkhairi kenan. Sauransu wannan hanya ce dai ta tallafa ma ilimi tsakani da Allah, irin yadda muke fama da faduwar ilimi a wannan yanki namu, to ba hanyar da za mu farfaɗo ko in ce wannan hanyar yanta yana ɗaya daga cikin hanyoyin da za mu bi farfaɗo da ilimi. Allah shi taimaka mana. Wassalamu alaikum warahmatullahi.